أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياك يا أمنا جدد جرمك الله سبحانه وتعالى wanda bisa yarda shi da amincewa shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka. Muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba, yayi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda zamu gabatar, ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama, ba hujja akan mu ba. A wannan littafi namu mai albarka na Hisnul Muslim, darasin da ya gabata mun fara tattaunawa dangane da matsaloli ko fa'idoji waɗanda suke da alaka da ambaton Allah da kuma addu'a, wanda mun karanta fa'ida 17, za mu tashi ta 18. Marubucin yace afamina ashara, fa'idar zikiri ko ambaton Allah ta 18, annahu yuhiqqu al-khataaya wa yudhhibuha, ambaton Allah yakan sarayar da kusakurai ya tafiyas da kusakurai daga barin mutum. Fa innahu min a'zami al-hasanat, ambaton Allah yana daga cikin mafi girma a cikin kyawawan ayyuka. Wal hasanatu yudhhibna as-sayyi'at, kyawawan ayyuka kuwa daga cikin aikin su yi ne tafiyar da kusakurai da munanan ayyukan mutum. At-tasi'a ashara, fa'ida ta 19, annahu yuzilu al-wahsha bayna al-'abdi wa bayna rabbih, ambaton Allah yakan kore kadaitaka, wato shine kewa tsakanin bawa da ubangijin shi. Fa innal ghafila bainahu wa bayna Allah ta'ala wahshatun la tazuru illa bidh-dhikri, rafkananni bainahu wa bayna Allah, tsakanin shi da kuma tsakanin ubangiji madaukakin sarki akwai kadaici da kewa. La tazulu illa bidh-dhikri, wanda bata kaucewa sai da ambaton Allah. Al-20, fa'idatu 20, annama yadhkuru bihi al-'abdu rabbahu min jalalihi wa tasbihihi wa tahmidihi, daga cikin abinda bawa ke ambaton ubangijin shi, min jalalihi na daga girman shi, wa tasbihihi da kuma tsarkake shi, wa tahmidihi da gode masa. Tadhakkuru li sahibihi inda shidda, wato yakan zama ambato ne ga ma'abucin ambaton yayin tsanani, ma'ana a lokacin da bawa ke ambaton ubangijin shi, lokacin da ake cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. To wannan zai zama ambaton Allah ne a lokacin da mutum ke cikin halin kakanikayi, kuma zai samu taimakon Allah da agajin shi. Al-hadiya wal 20, fa'ida ta 21, anna al-abda idha taqarraba ila Allah ta'ala bi dhikrihi fi ar-raha, bawa idan ya kusanci ubangijin shi madaukakin sarki da ambaton shi a lokacin da ake cikin yalowa da wadata da zaman lafiya, arafahu fi shidda, to Allah madaukakin sarki zai bawa kariya a lokacin da ake cikin wahala da tsanani da kuma halin kakanikayi, domin babu ko shakka Allah madaukakin sarki ya san bawan shi, ya san bawan sama da yanda shi bawa ya san kanshi. Amma a lokacin da kake ambaton Allah ana zaman lafiya, to idan halin kunci ya kama, Allah madaukakin sarki zai baka kariya, domin ambaton Allah kariya ne, garkuwa ne ga dan adam. As-saniya wal 20, fa'ida ta 22 annahu manjatun min azabillahi ta'ala, ambaton Allah tsira ne daga azaban Allah madaukakin sarki. Al-thalitha wal 20 fa'ida ta 23 annahu sababu tanzilis sakina, ambaton Allah sababi ne dalili ne na saukar as-sakina, nutsuwa da kuma zaman lafiya. Wa ghishyanir rahma, kuma dalili ne dake sanya rahma ta lullube ƴaƴan adam. Wa khufufil mala'ikati bidh-dhakir, sannan mala'iku su sauka su kewaye wanda yake ambaton Allah madaukakin sarki. Kama akhbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, kamar yanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar da labari cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaita, a inda yake cewa la yaqa'du qaumun yadhkuruna Allaha ta'ala illa haffathumul mala'ika, jama'a ba za su gushe ba ko ba za su zauna suna ambaton Allah madaukakin sarki ba, illa haffathumul mala'ika, face mala'iku sun kewaye su. Wa ghashiyatkumur rahma, face rahama ta rufe su. Wa nazalat alaihim as-sakina, face nutsuwa ta sauka akan su. Wa dhakarahumullahu fi man inda, kuma Allah madaukakin sarki zai ambace shi, zai ambace su a wurin jama'ar da ke tare da shi, su ne mala'iku masu daraja. To ashe ambaton Allah yakan sanya mutum ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali, musamman a hali da ake ciki na firgici da halin tsoro da kuma halin razani, wanda ambaton Allah baya gushewa akan harshen shi. Duk yanda al'amari ya kai ya kawo, to zaka same shi a cikin kwanciyar hankali, babu abin da ke tada mar hankali. Ar-rabi'a wal 20 fa'ida ta 24 annahu sababu ishtighalil lisani al-ghiba wan namima wal kadhib wal fuhush wal batil, annahu shi ambaton Allah sababun dalili ne, sababi ne na ishtighalil lisani al-ghiba, harshen mutun ya shagaltu daga barin yin rada, daga barin tsegumi, daga barin gulma. Wan namima, da kuma annamimanci. Wal kadhibi, da kariya. Wal fuhushi, da alfasha. Wal batil, da duk abin da yake batacce ne a shari'a, wato abin da ke giba. Shine ka zo ka ambaci dan uwanka da laifin da yake laifin shi ne, ya aiwatar da laifin ko ko yana aiwatarwa, zaka faɗi zancen shi a majalisin da baya nan, amma fuskar da kake ba da labari ba nasiha kake ba, cin mutunci ne, kana son ka aibata shi da wannan abun, wannan shi ake ce da shi giba. Domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi magana akan giba, an tambaye shi yace a shine ka ambaci dan uwanka da abin da ya sufanto da shi. Aka ce ya rasulullah, da zaka ambaci mutun da sifar da ba tashi ba fa? Manzo Allah ce wannan kai mar ƙarya, kuma shine mafi girman laifi a wurin Allah. Misali muqaddara dabi'an mutun caca, ko dabi'an shi shan giya, ko dabi'an shi sata, sai ka je cikin mutane kana bayar da labarin wane barawo ne, wane macaci ne, wane mashayi ne, amma a sigar da kake bayar labarin kana son ka rage mutuncin shi da kima shi a wurin mutane in ma akwai, ko ko a'a kana son ka zubar da mutuncin shi warwas, ka nuna wa mutane ba mutumin kirki bane, wannan giba ne, haramun ne yin haka. Inda zai zama abin godewa idan da za ku tattauna da mutanen kana ba su labari wace hanya ya kamata mu fito domin hana wani da abin da yake yi, wane yana sata, wane mataki ya kamata mu ɗauka don taimaka mar mu hana shi sata, wane yana yin caca, wane mataki ya kamata mu ɗauka don hana shi caca, wane yana shan giya, wane mataki ya kamata mu ɗauka don hana shi shan giya. Idan kana faɗin wannan da sunan neman shawara, a samu maslahar da za a fitar da mutum daga cikin wannan kangin na sabawa Allah, wannan babu laifi. To amma idan ya zama kana ba da labarin cewa wani giya yake sha, wani caci yake yi, wani yana sata alhali baya yi, to wannan shine an yi mar ƙarya, kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan yafi girman laifi yaya za a yi mutun ya kare harshen shi daga barin giba yi da mutun shine ambaton Allah annamima shi yake shi da shi annamimanci mutun ya zama mai fuska biyu yaje ya dauki zancen wancan ya kaiwa wancan ko dai ya san tsakanin wani da wani ba sa jituwa ba a ga maciji sai yayi amfani da wannan damar domin ruru ta wutar fitina tsakanin su ta karaci mai bakon ya kashe ta idan ya samu wancan sai ya ce mar ai kaji 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 ga abin da wani ya fada idan ya ji abin da ya ji a bakin shi sai ya janye jiki kuma sai ya je ga wani ga abin da wani ya fada to ta hanyar haka sai wutar fitina ta ruru tsakanin su wannan annabiwanci ne ko kuma a'a mutanen da suna zaman lafiya babu sabani tsakanin su babu wutar fitinar amma yanzu yake son ya cinna ta yanzu yake son ya kunna ta sai je ya samu wani ya ga mar ai ban yi tsammanin wani zai bace ka irin ambato kaza ba me ya fada ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to ta hanyar amfani da wannan damar ya kai ya kawo tsakanin wancan da wancan tsakanin wancan da wancan sai ya hura wutar fitina wannan shi yake ci da shi annabimanci amma da mutum zai yi kokarin samar da maslaha cikin mutane ya fahimci tsakanin wani da wani ba a jituwa kuma yana ganin cewa gara a samu sasanci tsakanin su sun biyan sai ya ari bakin daya da niyan samas da maslaha daidai sai yake gayawa ɗayan cewa mun gaisa da wani har ma kuma ya ce in gaida ka alhali wancan bai bashi sako ba amma yana gaya mar mene ne yake so a ranshi a samu sasanci watakila wancan zai ji daɗi ya ce to shikenan na gode ni ma an kaje ka ce ina gaida shi idan ya zo gaban wannan zai ce mar'a mun gamu da wani ya ce in gaida ka watakila ta hanyar hakan idan sun haɗu sai a yi wa juna kallon mutunci saboda kowanne yana da tunanin saƙon gaisuwa ya same shi daga wurin wani inda Allah maɗaukakin sarki zai ƙaddara samuwar maslaha tsakanin mutanen guda biyu da ba sa jituwa wannan sai ya zan abu mai kyau ne wancan laifin shi na isar da saƙon da ba a gaya masu ba sai ya zama Allah maɗaukin sarki ya gafarta masu sannan ambaton Allah shi ke hana mutum daga barin ƙarya babu ko shakka ƙarya shi ne mafi munin zance hakanan aikin alfasha kalmomi na baza kalmomi na ɓatanci kalmomi na sharri kalmomin nufatar mutane da mummunan manufa duk abin da zai kauda ka ya hana ka fadawa cikin hadarin harshe shi ne ambaton Allah domin harshenka zakin ka ne an ce lisanuka asaduka in atlaqtahu yakulu harshenka zakin ka ne idan ka sake shi zai cinye ka yana da kyau mutum yayi kokarin sarrafa harshen shi ya san me zai fada domin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani abu da mutum zai yi lafazi ya furta shi a bakin shi face akwai mai muraqaba akwai mai sa ido akwai wanda ke tare da shi ko da wani lokaci ba zai bar shi tarfata ainin ba duk abin da ka faɗa na alheri ko na sharri zai rubuta to idan mutum ya san wannan matsala ce yaya za a iya kare harshen shi daga barin fadawa hadari irin wannan mutum ya shagaltu da ambaton Allah madaukakin sarki shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa idza shi'ta an tahya saliman min al-aza idan har kana son ka kubuta daga barin cutar da mutane baka son a cutar da kai mutuncin ka ya zama kararre sai sha lisanaka la tadhkur bihi awratan mri'in wa kulluka awratun walin nasi al-sunn harshenka kar ka dingi keta alfarma da tona asiri da fallasa da cin mutuncin mutane ka rika nuna wani laifin shi kaza wani laifin shi kaza wani laifin shi kaza saboda wa kulluka awrat kai ma dukkanka al'aura ne walin nasi al-sunn mutane suna da harasa zaka samu wani a bisa ɗabi'an shi shi babu yabo a harshen shi sai dai ɓatanci duk lokacin da wani zai yi abin kirki ba za ka ji ya yabe shi ba ko da ya yabe shi to sai ya so ko wani abu na ɓatanci ai ai wane ya yi sai dai matsalar shi abu kaza irin waɗannan abinda ke sanya mutum ya shagaltu da barin fadawa hadari irin wannan shine ambaton Allah madaukakin sarki al-khamisa wal-ishrun fa'ida ta 25 majalisul dhikri majalisul malaika dukkan majalisin da ake ambaton Allah majalisi ne na mala'iku domin mala'iku ba sa zuwa wurin da ake saba wa Allah wa majalisul lagawi wal ghafala majalisul shaytan shi ko dukkan majalisi na wasa da majalisi na rafkana wannan majalisin shaytan ne amma duk majalisin da ake tattauna qala Allah qala Rasul Allah ya ce manzo ya ce mala'iku suna kewaye da wannan wurin shi yasa hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah yana da wasu mala'iku waɗanda suke yawo a bayan ƙasa suna neman wuraren da ake ambaton Allah da zaran sun iske mutane suna ambaton Allah zaka ji suna kiran junan su cewa ku zo ga abin neman ku ya samu mala'ikun za su zauna a wannan majalisin abinda zai gudana ya gudana na ambaton Allah sannan su dauki report na duk abin da ya faru su koma wa Allah madaukakin sarki da shi ba dan Allah bai sani ba a Allah ya fi su sanin me ya gudana a wannan wurin menene manufar wanda suke ambaton Allah a wannan wurin amma duk da hakan za su biya wa Allah madaukakin sarki ga abinda muka samu a wurin wayannan mutanen cikin tambayoyin da Allah zai yi musu cewa wayannan mutanen menene fatan su menene burin su me suke so me suke kauna mala'iku za su biya musu cewa abinda suke fata suke buri suke kauna shine samun rahamarka da kuma aljannaka samun rahamarka da aljannaka za su Allah zai giya musu cewa wayannan mutanen da ke fatan samun rahamata da aljannata sun san aljannar sun taba ganinta za su ce musu a'a basu santa ba basu taba ganinta ba amma sun yarda sun yi imani da ita sakamakon abin da ya tabbata na samuwarta a cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah zai ce musu yaya kuke gani da mutanen sun san aljannar yaya kuke gani da sun taba ganinta za su ce Allah madaukakin sarki da sun san aljannar sun taba ganinta neman su da kwadayin su da sha'awan aljannar da ya wuce haka ya kuma tambaye su to menene fargabar su me suke jin tsoro ce Allah fargabar su da abinda suke jin tsoro shine azabarka da hukubarka suna jin tsoron kai musu azaba da wutarka Allah madaukakin sarki ce sun san azabatawa sun taba ganin wutata ce a ba santa ba ba su ganta ba Allah ce musu yaya kuke gani da sun san wutar sun taba ganinta ce ya Allah da sun ga azabarka da guje mata nisa da ita neman tsaron su da ita ya wuce haka to a lokacin Allah madaukakin sarki zai ce wa mala'ikun shi ku zama shaida aljannar da suke fata suke kauna na ba su ita wutar da suke jin tsoro ba zan yi musu azaba da ita ba mun ko san Allah madaukakin sarki baya saba da kauli a yaushe majalisi yake zama wanda ke zauna a cikin shi Allah na yi musu alƙawarin aljanna yi musu alƙawarin ba su kariya daga azaba a lokacin da majalisin ya zama majalisin ambaton Allah domin Allah ya faɗa cewa fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz duk wanda aka nisa sashi daga barin shiga wuta aka shigar da shi aljanna wannan mutumin yayi nasara yayi riba ashe idan majalisi ya zama ana ambaton Allah to babu ko shaka wanda ke zaune a wannan majalisin yana tare da mala'ikun Allah madaukakin sarki idan ko majalisi majalisin wasa ne majalisi ne na rafkana majalisi ne na batancin mutane to wannan majalisin majalisin shaitan ne kuma Allah madaukakin sarki ya ja mana kunne ba wuri ɗaya ba wuri biyu ba kada mu yarda mu biye wa shaitan cikin abin da yake umarta mu da shi wannan yasa idan muka yi mulahaza da kyau za mu samu cewa mutane sun kasu gida biyu akwai jama'ar Allah akwai jama'ar shaitan wanda babu na uku bayan wannan akwai jama'a ta Allah akwai jama'ar shaitan wanda Allah madaukakin sarki ya yabi jama'an shi da cewa ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun waɗancan su ne jama'a na Allah kuma jama'a na Allah su ne masu samun rabo gobe alkiyama a yayin da Allah ya zargi jama'an shedan yace ulaika hizbu shaytan ala inna hizba shaytan humul khasirun wadancan sune jama'an shedan kuma jama'an shedan sune tabaddi idan ka sa wa rayuwar mutane ido da kyau babu wani mutum daga cikin mutane face ya tsinci kanshi dayan biyu ko dai ka same shi cikin mutanen da suke masu biyo Allah madaukin sarki da'a a jama'ar Allah ko ka same shi a wancan bangaren na jama'ar shedan domin abinda zaka duba idan kaga mutum a bisa dabi'ar shi yana da kokarin sada zumunta zumunta irin wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ba irin zumunta ta biki ba to wannan ya daga cikin jama'ar Allah idan ka samu mutum dabi'an shi taimakawa wanda bai da shi yau a ce ma ga wani mai karamin karfi ya shiga cikin halin kakanika yi wani mutum ya zo ya taimaka mar da abin da yake iko akan shi wannan yana cikin jama'ar Allah idan aka ce ma ga wani mutum dabi'ar shi bin asibitoci ya gane wani ne bai da lafiya ya duba marasa lafiya ya taimaka musu da abin da yake iyawa wannan babu ko shakka yana cikin jama'ar Allah idan da za a ce ma ga wani mutum yakan tafi makabarta ya je domin yayi addu'a ga wanda ke kwance a makabartan ya kuma yi gyara gurgurdan hali a makabartan yana cikin jama'ar Allah da za a ce ma ga masallaci an gina shi ana kuma raye masallaci wanda suke wannan aikin suna cikin jama'ar Allah madaukakin sarki yau da za a ce ga wata makaranta an gina ta ana gudanar da ita ana koyar da ƴaƴan musulmi addinin Allah wanda suke yin wannan aikin sunan su jama'ar Allah yau da za a ce ma ga wani alheri an assasa shi a bayan kasa kuma alherin na gudana wanda suke wannan aikin sunan su jama'ar Allah da za a ce ga wani mutum dabi'an shi ko wasu mutane dabi'an su bibiyar waɗanda ba shi yayi musu katutu bibiyar waɗanda ba su da shi a gidajen su ko kuma a gidan jarum su yi kokarin biya musu wannan jama'ar sunan su jama'ar Allah yau da za a ce ga wani mutum yana bin gidajen masu karamin garfi yana raba musu abinci gurgurdan iko kuma yana ciyarwa ne dan Allah kamar yadda Allah yake sifantawa wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira su ce inna ma nud'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura dabi'an shi musamman a hali da ake ciki irin wannan ya sai abinci ya raba wa al'umma mai tiya ɗaya mai tiya biyu mai tiya ɗaya mai tiya biyu ba kuma lalataccen abinci ba abinci mai kyau ya ba su don Allah ya ciyar da miskinai ya ciyar da marayu ya kuma gaya musu cewa mu muna ciyar da ku ne don Allah ba babbatan gode mana idan ka samu mutane masu irin wannan aikin babu shakka su ne jama'ar Allah wanda Allah yake nufi duk wani aiki wanda shari'a za ta ce madalla za ka same su su ne idan ka samu ɗabi'ar mutum mai yin yafiya da afuwa in an yi mar ba daidai ba ya ce ya yafe da zuciya ɗaya idan ka samu mutumin da idan ka hana shi abu in ya samu sai ya baka idan ka samu mutumin da in ka yanke mar zumunta baka ziyarta shi shi zai ziyarce ka wa'annan mutanen su ne jama'ar Allah inda zaka ji mai kiran sallah a masallaci yana hayya ala salati hayya ala fala ku yi gaggawa zuwa ga sallah ku yi gaggawa zuwa ga babban rago waɗanda suke ansa wannan kiran su zo masallaci su ne jama'ar Allah inda zaka samu sallah an tsaida a masallaci kaji ana Allahu akbar Allahu akbar za a fara sallah wa'annan jama'ar na kwarai su ne masu ansa kiran sallah kuma su ne suke sallah a masallaci da ma sufofi makamantan irin wannan amma jama'a na biyu Allah ya tsare mu da zaka samu labarin kisa an kashe bawan Allah na gari babu gaira babu dalili wallahi wa'ancan mutanen su ne suke wannan kisa da zaka ji wuri an yi bombin din shi an fasa bama bamai wa'ancan jama'ar shedan aikin su ne da za ka riƙa ƙaran bullet ana kisan bayan Allah babu gina babu dalili wa'ancan mutanen su ne da za ka samu wutar fitina an cinna ta an rasa mai kashe ta wa'ancan mutanen aikin su ne da za ka samu labari a ce ma mobile waya ta wani mashin ɗin wani motar wani kwamfutar wani an sace ta wa'ancan jama'ar su ne jama'ar shedan da za a gaya ma cewa gidan wani shagon wane kamfanin wane masana'antar wane an kai hari an barke an yi sata a wurin wa'ancan jama'a su ne da za a gaya ma cewa ga wani majalisi can banda dara da caca da karta babu abin da ake wayancan mutanen su ne idan kaji wani babban laifi yana faruwa a ce ma zina liwadu madugo riba kudin ruwa kenan da sauran shan kayan maye kayan barasa waɗanda suke sha wayancan jama'an da shidan din su ne duk wani ayyuka na laifi wanda zaka samu da wani irin zalunci da in ka ji hankalinka ba zai dauka ba ka ji wani ta'addanci ka ji rashin kunya ka ji rashin imani ka duba yiwa shari'a karantsi wayancan jama'ar shedan din su ne yanzu ya rage ga dan adam ya zabi abin da yake masa daidai Allah da ya ba mu labari cewa wa hadaina gun najidain mun shirye da dan adam hanyoyi guda biyu mun nuna ma hanyar shiriya da abin da in ka bi zaka shiryu mun nuna ma hanyar bata da tabbacin cewa in ka tafi akan wannan hanyar sunan ka bata ce dan haka fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaso yi imani wa Allah da'a wanda yaso yi kafir cewa Allah Allah ce inna atadna lizzalimina nara mu kan wadanda suka yi zalunci mun yi musu tattalin wuta Allah madaukin sarki ya sauƙaƙe mana as-sadisa wal 20 fa'ida ta 26 annahu yas'adu adh-dhakir bi dhikrihi wa yas'adu bihi jalisu wa hadha huwa al-mubarak aina ma kana annahu yas'adu adh-dhakir mai ambaton Allah yakan arzuta bi dhikrihi da ambaton Allah yakan wadata ya zama mai arziki dan abinda zamu fahimta kar ka dauka cewa arziki sai ka zama mai kudi ka zama irin alhajuwa ne kana da gida iri kaza kana da motoci iri kaza sai ka zama kana cin abinci iri kaza ba shine wadata ba wadata shine wadatar zuci Allah ya arzuta ka da abin da yake halal ka wadatu da wannan halal din bisa kankanta shi wani lokaci ma zaka kwana ba abin da zaka ci ka wuni baka da abinci amma kana cin kwanciyar hankali ka san Allah madaukin sarki ke yi ma jarabawa to mai ambaton Allah yakan arzuta wa yas'adu bihi jalisu sannan abokin zaman shi ma yana arzuta da shi in ya zauna tare da shi wa hadha huwa al-mubarak aina ma kana wannan shine da mai albarka duk inda ya samu kanshi menene gadan masa albarka irin wannan shine ambaton Allah madaukin sarki wal ghafil amma rafkanan ne yashka bilaghwihi yakan zama shaki maras albarka bilaghwihi sakamakon wasa wa ghaflatihi da rafkana shi daga barin ambaton Allah wa yashka bihi jalisuhu sannan abokin zaman shi shi ma yakan shakiyanta saboda shi wani abin mamaki manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana sifan zama da mutumin kirki sai manzo Allah ya ce mana kamar zama ne da mai sayar da turare mutumin kirki idan hali na zama ya hada ku da shi kamar ka zauna da mutumin da ke sayar da turare mai sayar da turare ko dai ka saya a wurin shi ka shafa ka jikan shi ko kuma ya goga ma ka goga a cikin ka jikan shi in ma babu wannan to zaman da shi kanshi zaka ji ba wani ba saboda wani iko da Allah turare ne kawai mutum zai shafa ka ji kanshin baka saya ba bai baka ba kuma ya samu lada to haka tare take da mutumin kirki amma mutumin banza sai manzo Allah ce zama da shi kamar zama ne da wanda yake ziga ziga zigi irin wanda ake kira idan ka je kusa da makili ka zauna a lokacin da yake hura markabar shi to lalle ɗayan biyu ne ko dai tarzatsun wuta ya fada jikinka ko jikin tufafin ka ya kona ka ko hakan bai faru ba zaka tashi da kaurin wuta duk inda ka nufa za a san cewa ka zauna gaban wuta to ashe zama da mutumin kirki alheri ne zama da mutumin banza kuma sharri ne da haka sai mutum ya zaba kanshi abokin zama babban abin da ya kamata mu yi la'akari kar mu yi la'akari da lafiyar mu wadatar mu kuruciyar mu a mu yi la'akari da wanda yake babu umarni da hadi shine Allah madaukakin sarki domin halin da ka samu kanka a ciki na akwai ko babu lafiya ko rashin lafiya mulki ko rashin mulki Allah madaukakin sarki ne tsara ma haka da haka sai malai yake cewa as-sabi'a wal 20 fa'ida ta 27 annahu yu'minu al-abda min al-hasrati yawm al-qiyamah ambaton Allah yakan sanya mutun cikin aminci daga barin tabewa gobe al-qiyama wa inna kull majlisin la yadhkuru al-abdu fihi rabbahu ta'ala dukkan majalisin da ma'abucin shi baya ambaton Allah kana alaihi hasara zai zama asara gare shi watira ko kuma tabewa yawmul kiyama ranar alkiyama shi kuma tabewa ranar alkiyama shine mafi sharrin tabewa rigimar shi mu duba dabi'an bawa ko anan duniya aka ce ya samu tasgaro a cikin ayyukan shi damuwa yake a ce ya samu matsala damuwa yake ya samu ci baya damuwa yake to bare go ba alkiyama anan duniya za ka iya rasa abu kuma ka saki samu shi misali mukaddara jarabawa ake yi dalibi ya rubuta jarabawa ya faɗi amma faduwan shi jarabawa ba fa shi ke nuna cewa zai rayu cikin karkasi ba amma dai a bisa ɗabi'ar dan adam baya son faduwar jarabawa idan ka faɗi jarabawa akan sake baka dama ka gyara jarabawanka watakila wajen jarabawar in ka zo ka gyara ka iya samun faifar da tafi wanda ya ci a wannan lokacin amma idan ka faɗi gobe da kiyama to ka faɗi kenan warwas misali mu duba cewa ɗalibi zai zo ya zauna duka takardun shi na sakandare ma ba su yi kyau ba amma idan Allah ya arzuta shi daga baya sai ya samu hanyar cin abinci ya samu arziki sama da abin da zai samu a makarantar boko ko aikin gwamnati amma da ya samu to yanzu sai ka je wa Allah madaukakin sarki ba tauhidi babu sallah babu azumi babu zakka duka waɗannan faifofin baki ɗaya ka faɗi wani irin dama kake da ita taka gyara aikin gobe da kiyama to bari gyaran aikin mu wuri ɗaya ne shine kokarin kyautata sallah kamar yanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umar manzo Allah sallah yayi yace mana sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda ku ga ina sallah kuma sai ya gaya mana cewa awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamati as-salah farkon abinda za a fara yi wa bawa hisabi akan shi gobe da kiyama shine sallah idan an samu sallar ka tayi za a biya ka ladan sallah da sauran ayyukan da ba sallah ba amma idan an samu sallar ka bata yi ba ko kai aikin hajji ko kai zakka ko ka sada zumunta ko ka taimakawa jama'a kaza da jama'a kaza da jama'a kaza Allah ba zai baka lada ba me yasa ya saboda Allah sallah ita ce imaduddin athamina wal 20 fa'ida ta 20 da 8 daga cikin fa'idojin ambaton Allah annahu ma'al buka'i fil khalwa idan da mutum zai tuna Allah ya kuma yi kuka a lokacin da yake kadai ta shi kadai sababul li izlalillahi ta'ala al-'abd yawm al-hasr dalili ne dake sanya Allah madaukakin sarki yayi wa bawa inuwa yawm al-hasr al-akbar ranar babban taro fi zilli arshihi a cikin inuwar al-arshin shi wan nasu fi harr ash-shamsi a lokacin da mutane ke cikin zafin rana waqad sahiratkum fil mawqif rana ta riga ta tsare su a wurin tsayuwar hisabi wa hadha adh-dhakir wancan mai ambaton Allah mustazillun bi zilli arshir rahman azza wa jalla yana cikin inuwar ubangijin shi inuwar al-arshi inuwar da babu wata sayyita dan uwa mu duba abin mamaki an ambaci ranar alkiyama da cewa yawmul hasr al-akbar ranar babban taro akwai tarika da ake a duniya kuma kowane taron akwai hikima matukar taron addini yanzu abinda musulunci ya umarce mu mu rika taruwa a masallatai mu yi sallah a tsawon awa 24 mu taru sau 5 mu yi sallah asubahi azhar la'asar maghriba isha'i akwai hikima ta shari'a kwarai da Allah ya umarce mu rika taruwa a masallatai mu yi sallah akwai nau'in sada zumunta akwai sanin halin yaya makwabcin kake ciki domin da za mu tsare sallah a masallatai kamar yadda manzo Allah ya umarce mu wallahi da mun zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya domin a bisa tsari na shari'a babu abin da zai faru a unguwa na ci gaba face a masallaci ne aka sababa ci gaba babu wani abu da zai faru na matsala a unguwa face a masallaci za a samu hanyar da za a aurore shi dattijawani da dattijawani za su taru su tattauna muna tsammani akwai matsala gidan wani ya za a magance ta hanya kaza ta hanya kaza subhanallahi alazim banda zamani da ya ci baya yanzu da za ka samu dattijo ɗaya a unguwa shi ke sarrafa unguwa yaran gidan shi da wanda ba yaran gidan shi ba in yayi magana to ba mai kishin kafa duk wani abu in ya tashi da an ce abban suwa ne ko dattijan gidan suwa ne yayi magana wallahi ba mai cewa kansa to a lokacin sai ya zama zumuncin dan Allah ake amma a yanzu abin mamaki dan ka kawai kake da iko akan shi dan kananka ko dan wanka baka da iko akan shi da zaka taba dan kananka ko dan wanka watakila idan kanan ko wan ya karanta mata ko za ta yi magana ta ce fa ba a haifan mun ba ba a dukan mun dan to kaga alamar lalacewar tarbiya irin waɗannan matsalolin akan iya magance su a unguwa sai shari'a ta umarce mu da taro irin wannan so ɗaya a disati inda mutanen anguwanni za su taro a masallacin juma'a a sake duba halin da al'umma ke ciki na ci gaba ko matsala za a iya sanin a unguwa kaza a unguwa kaza a unguwa kaza akwai matsala saboda me dattijan anguwanni baki ɗaya su sa taro a masallacin juma'a sallah sai Allah ya umarce mu taro irin wannan guda biyu a shekara sallan idin layya da sallan idin azumi da mutanen birni da mutanen ƙauyuka su haɗu irin wannan haɗuwar a yi sallan idi a sada zumunta a tuntuɓi juna wani hali ake ciki ina ake da matsala a gyara ina ake da ci gaba a tsare kuma sai Allah ya mana umarni irin wannan taron sau ɗaya a shekara duniya ta taro a aikin hajji wallahi akwai maslaha to sai aka ambaci ranar alkiyama da yawmul hasr al akbar yawmul hasr al akbar wanda ya je aikin hajji zai san akwai abin mamaki matukar gaske duniya ke taruwa a wannan wurin wani baya jin yaran wani amma haka za a je a yi mu'amala in cinikayya za a yi haka za a yi da zancen kurame ba mai jin haushin kowa karshen ta ka haɗu da mutumin da baka taɓa ganin shi ba watakila har ku yi magana in wani yare ya haɗa ku ku yi canjin nan ba tsakanin kai da shi kuma sai zumunci ya kama daga wannan lokacin alheri ne da wannan za ka fahimci kyawun tsarin addinin musulunci wani lokaci ɗaya daga cikin mutanen da suke ba musulmi bane bature ne suna zaune da wani abokin shi wanda shi kuma musulmi ne suna kallo sai ya kamo saudiya sai ya ga harami da ɗakin Allah ya ga taron mutane a cikin masallacin da wajen masallacin domin ana haskawa irin ya kama juma'a ce ta daf da arfa to sai yake tambaye shi waɗannan mutanen ba sai yake ce musu yake ce masa ai kaji 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 kaza kaza me suke yi ce suna bautawa Allah menene addinin sai ce musulunci suke yi to shine sai yake ga bari yanzu ya kake tsammani taro irin wannan kana tsammanin akwai wanda zai iya control din shi a lokaci ɗaya sai shi bai yiwa sai yake tambayar wancan wanda ba musulman ba a ce ma wannan taron mutum ɗaya sarrafa su domin aikin hajji guda ɗaya wasu malaman sun yi kiyasi sun ce yana daidai da gudanar da World Cup so uku ko so huɗu duk ƙasar da aka bata nauyin gudanar da wasan World Cup to an haɗa ta da aiki ba a yi shi a jiha ɗaya ƙari sai dai a raba shi jihohi daban-daban kuma sai an ɗauki matakan tsaro an sanya 'yan sanda da sojoji da menene amma zai yi wuya a ce ma an yi World Cup an ƙari ba a tashi da tunzuri ko kisa ko ɓacin rai ba zai yi wuya da haka yake rage duk ƙasar da za a ba World Cup nan da shekara takwas masu zuwa ko shekara goma sha biyu to sun sani misali wannan shekarar an yi a ƙasa kaza sai bayan shekara hudu za a sake a ƙasa kaza za a yi sai bayan shekara hudu a ƙasa kaza za a yi nan da shekara goma sha biyu ko shekara goma sha shida ƙasar da za ta yi ta sani tun yanzu shi ne take yi to amma sai ga Saudiya na gudanar da aikin hajji duk shekara to sai ke tambayar wannan baturen wanda ba musulmi ba cewa kana ganin wannan al'umma sarrafa su cikin sauki abu ne da yake yiwa sai ce a ai abu ne wanda hankali baya dauka a ce wani mutum ɗaya zai yi musu magana su sarrafa suna kallon ba su gushe ba sai aka yi kiran sallah sai ladani ya yi ikama sai ga mutanen kowa ya daina abin da yake sun shiga sahu ya ga ba mai sunkuyawa sai idan liman ya yi ba mai ɗagowa sai idan liman ya ɗago ba wani wanda yake da wani aiki sai abin da liman ya ce ya yi to sannan sai yake tambayar cewa ba shi labarin musulunci wai musuluncin nan ya yi ya ce ai bai taɓa tsammanin a duniya akwai taro irin wannan da za a tara shi ba kuma a ce wani mutum ɗaya ke sarrafa wani taron to shi ne sai ce markama san abin mamakin da zai baka mamaki sai shi nan duniya ce ta taro a nan wurin wani baya jin harshen wani haka za a zo a yi adadin kwanakin aikin hajji a koma har kuma a yi ciniki wani daga wata ƙasa ya ɗauko kayan saidawa wani ya zo nan ƙasar ya saya kuma kowa ya koma gidan shi lafiya wannan shi ne musabbabin da ya sa a shi addinin musulunci to amma an ambaci alƙiyama da yawmul hasr al akbar saboda duniya ce za ta taru tun daga mutanen farko har ƙarshe tun daga zamanin sayyidina Adam alaihi salam har zuwa lokacin da Allah zai gaji kasa da abin da ke bayan ta a ce za a taru a fili daya kuma hisabi Allah zai yi wa mutane kowa da abin da kasa akwai tashin hankali zama irin wannan kaddara in ba Allah ya hutar da kai ba ya za ka samu hutu taro ake na shugabanni a nan duniya a zaunar da wasu a wuri hatta waɗanda suke cikin rumfuna manya in zaman yayi tsawo wahala suke takura su dan zaman kanshi aiki to idan mutum na son samun tsira daga barin fuskantar barazana gobe alkiyama domin rana ce da za a tara mutane a fili za a sako da rana ƙasa hadisi da manzo Allah ya ce rana za ta kasance tsakaninta da kawunan mutane bai wuce mil ɗaya ba mai rawayan hadisin yace ban san mil ba wanne manzo Allah yake nufi mil na tafiya ko kuma mil irin na masayan kulli domin masayan kulli ana ce mar mil to tsakanin rana da kawunan mutane kaddara a ce mil guda daga nan mil guda zuwa zai kai ina ba zai wuce ganga ba sai a ce an safko rana tsakaninta da kai bata wuce mil ɗaya ba kaddara ma haka aka aje wace irin masifa zaka fuskanta a lokacin dan adam zai yi jibi mai zafi wani jibin shi zai kawo shi ma'alwallanta wani jibin shi kawo shi kwabri wani guyuwa wani cinya wani ya kawo shi madaurin wandon shi wani jibin shi ya kawo shi wuyan shi wani jibin shi zai girbe shi haka mutane za su tsaya rana ce da miƙidaranta ya kai tsawon 50,000 shekara 1000 misali amma sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu mutane bakwai Allah zai yi musu inuwa a cikin al'arshin shi inuwar da babu wata sai ita da gaske sai manzo Allah shi rajulun zakara Allah khaliyan fa faba qaina mutumin da yana zaune shi kadai sai ya tuna irin ni'ima da baiwa da Allah ya masa Allah ya mar abu kaza ya mar abu kaza ya mar abu kaza shi kadai ba tare da kowa ba sai idan shi zuba ya zuba da hawaye yana da cikin mutanen da za su zauna a wannan inuwa ta al'arshi ido da babu ta sai ita muna fatan Allah madaukin sarki ya arzuta mu at-tasi'a wal 20 fa'ida ta 29 anna al-ishtigal bihi sababu i'ta'i Allah ta'ala adh-dhakira afdala ma yu'ti as-sa'ili shagaltuwa da ambaton Allah sababi ne da yake sa wa Allah ya ba mai ambaton shi sama da abin da yake ba mai rubon shi wannan zai zo ya zauna ya roki Allah madaukakin sarki Allah kaza nake son aurenka ina son ka arzuta ni da abu kaza da abu kaza da abu kaza wannan ku zai zo ya zauna bai ambaci bukatun shi ba amma ambaton Allah yake tun kafin ya roki Allah sai Allah ya san bukatun shi ya kuma biya masa mun fahimta da kyau domin dan adam bukatu yake da akwai na jawo kanshi amfani ko kawar da kuwa da kanshi cuta idan ya zama mutum ne wanda bai kula da ambaton Allah ba domin ɗabi'a ko sunna ta Allah shi yace ka roke shi ya baka yace ud'uni astajib lakum ku roke ni in ansa muku kuma yake cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a to wanda zai zauna yana ambaton Allah yana ambaton Allah Allah yakan bashi alhirai wanda baya ba wanda ya roke shi mun fahimta da kyau kuma zaka iya hasashen haka misali yanzu galibi ko mutumin da ke da yara ko yaya ɗanka zai tambaye ka haƙƙin abin da ya cancanta kai masa kuma ka ɗauka kai masa amma wancan bai tambaye ka ba sai dai yana yi ma biyayya sau da ƙafa duk abin da kake so zai yi abin da baka son ba zai yi ba wani sa'in kakan yi hasashen abin da ran shi yake so kai mar sama da abin da yake bukata to ambaton Allah shi ke sanya bawa ya samu kyauta a wurin Allah sama da kyautar da wanda ya roƙa zai samu أفنكون فائدة تتلاتين أنه أيسر الإبادات أم بطن الله شيني ما في سوئي أسي إبادو وهو من أحلاها كما ينال أسي إبادو ما في دادي وأفضلها كما ما في فضل أولن الله فإن حركة اللسان سبود موزة والحرش أكف حركات الجواري وأيسرها شيني ما في سوئي sama da motsawar sauran dabbai harshenka yafi saurin motsawa sama da hannunka harshenka yafi saurin motsawa sama da kafarka harshenka yafi saurin motsawa sama da sauran gangancinka kowace gaba a cikin gabbanka motsawar harshe yafi motsawar wannan gaba sauki walau taharraka udhun da wani gaba zai motsa min a wada'il insan a cikin gabban mutum fil yawmi wal layla a tsawon muni da kwana likidar harkatin lisan gurgudan yanda harshe ya motsa a ce wata gaba ta motsa haka nan la shakka alayhi ghayat al mashakka lalle da mutun ya wahala matukar wahalta balla yumkin zalik hakan ma ba yayi yanzu a ce zance maganar da zaka yi a awa 24 yanda harshen ka zai kada a ce sai ka riga daga hannun kana safkewa so wannan adadin zaka iya kai kaddara ma ba daga hannu ba a ce ka riga daga ya zaka haka wai yanayin yanda harshen kai kada a ce ya tsarka kadawa ta haka zaka yi ba zaka iya ba to sannan idan ka ambaci Allah da Allah zai baka ashe harshe wani abu ne wanda idan mutum ya san fadala da ni'imar harshe da Allah ya masa to zai tara wa kanshi lada ya kuma nemi yardan Allah madaukakin sarki da mutum bai sanya harshen shi ya zama masarko ba Allah sai ya bana alhadiya wa salasun fa'ida ta 31 annahu warasul janna ambaton Allah da shi ne a gidan aljanna qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabbata gare shi ya faɗa cewa man qala subhanallahi alazim wa bihamdi ghurisat lahu naqlatun fil janna man qala subhanallahi alazim wa bihamdi wanda ya faɗa cewa subhanallahi alazim wa bihamdi subhanallahi alazim wa bihamdi in ka faɗi wannan kalmar manzo Allah ce za a dasa maka gindin dabiya a aljanna imamu tirmidhi ya rawi hadisin allama nasiruddin albani shi hadisin ya inganta da Allah ya uwa mu bibi fagala ta Allah madauki sarki idan bawa yace subhanallahi alazim wa bihamdi in zaka iya fadin wannan sau dubu a wuni Allah zai dasa ma gindin dabino dubu ba a duniya ba a aljanna abin da ya sama ma gindin dabino daya a aljanna to ya sama ma gida a aljanna kuma wata hikima ta Allah madaukakin sarki idan zai baka aljanna ba zai baka daji sakaka haka nan ba za a baka gida ne gidan ne kuma kar ranka ya baka cewa gida ne irin gidan duniya wanda yake da fadin kafa kaza tsawon kafa kaza a'a tunanin da bawa ke yi dangane da aljanna ya wuce nan wurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a aljanna fiha ma la ainu ra'at akwai abin da ido bai taba gani ba wala udhun sami'at kunni bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin sannan tunanin dan adam bai taba darsawa zai samu irin wannan ba duk abin da idan kai gani a duniya ko kunnan ka yaji mai dadi ko abinci wallahi na aljanna ya wuce ne gurin duk misalin da Allah zai buga ma za a ce ma a aljanna akwai tuffa akwai abarba akwai mangoro akwai nau'in kayan abinci kaza a ce ma akwai soyayyen ƴaƴan tattabara akwai kaji wannan ana baka misali ne saboda ka san dadin su a duniya amma ba irin aljanna bane hatta da Allah ya ce ma gobe alkiyama kana da korama ta ruwa kana da korama ta zuma kana da korama ta nono kana da korama ta giya kar kai tsammanin ruwa irin wannan faro ba irin shi bane kar kai tsammanin madara da za a baka wanda aka tatso jikin shanu ba irin ta bace a'a kar kai tsammanin zuma wanda aka fito daga cikin amiya a cikin kudan zuma ba irin ta bace kar kai tsammanin giya ce irin wanda aka sunatta wanda in mutum ya sha za ta bugar da shi ba irin ta bace saboda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na shi yayi bayani kin lafi lafi da aljanna to sai aka ce za a ba wa dan adam dabiniya a aljanna in yayi da Allah in ka zauna ko baka komai kaddara a kunce kace wannan kalmar nawa zaka faɗi to yanzu ko kullun sai aka ce ma wani ma alƙawari cewa ka ji tsoron Allah ka fare duk adadin subhanallahi alazim wa bihamdihi kai zan baka kwayar dabino a nan duniya guda daya in kai guda 100 ya baka 100 in ka sake 100 ya baka 100 ka sake 100 ya baka 100 nawa zaka tara wani mutum ya ma alƙawari a duniya banda Allah madaukakin sarki gobe da kiyama hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata cewa wanda yake shine karshen fitowa daga wuta kuma shi ne karshen shiga aljanna. Don gobe da kiyama za a yi hisabi. Akwai waɗanda za su wuce sirati cikin kiftawa. Kiftawar ido, wani ya bar filin sirati ya je aljanna, wani zai wuce kamar iska, wani kamar doki, wani kamar walƙiya, haka manzo Allah ya faɗa. Karshe abin tsoro, idan aka yi hisabi aka tura ɗan aljanna suka wuce aljanna, akwai wanda wuta za a kai su dama, wasu kuma za a yi kamfin ɗinsu a wutar jahannama, wanda aka tura shi sakara ko laza ko huɗama ko sa'ira ko hawiya ko jahim, wannan an kai su kenan dundundun ba maganar fita, khalidina fiha abada. Amma idan an ajiye mutum a wata wutar da aka ajiye shi madakata, gwargwadon lokacin da za a kona ayyukan laifin shi zan babu, adadin lokacin na kaiwa sai Allah ya fidda shi daga cikin wutar, a kuma je a wanke shi ya daina kauli ya daina baki sai ya koma kyakkyawan mutum, sai aka ji aljanna. Wata hikima ta Allah, dan aljanna wanda da an yi mar azaba da wuta daga baya fita, in ya shiga aljanna baya tunawa cewa an yi mar azaba da. Amma yanzu idan mutum ya sha wahala a duniya kuma sai ya dawo ya samu wadata, baya mantuwa da wancan wahala, hali in ya kama zai ce kaga kamar ban yi abu kaza ba. Manzo Allah ce dan karshe, mutumin karshe da zai fita daga cikin wuta shi ne na karshe da zai shiga aljanna, kowa ya shiga aljanna ya kare saura shi, zai fito daga cikin wutar ya sami kofa ya fita ya ruga da gudu. Daman Allah ya kaddara cewa lokacin fita shi yayi, sai ya yi kamar kokarin shi ne da wani kwazon shi, zai fita da gudu wutar ta biyo shi, karshe sai ya samu kanshi a cikin wata sahara mai sanyi, sai ya kwanta inda ya san wutar ya mata nisa ba ta kama shi, zai zauna babu tsoro tare da shi don baya cikin azaba, baya fargaban wani abu zai same shi, kuma sahara ce yake zaune a cikinta mai sanyi ba sahara mai zafi ba, yana zaune zaman kaɗai shi baya da kowa tare da shi. A wannan zaman da yake yi bai ankara ba sai ya ga icce a gaban shi, babban icce, kuma duk abin da rayuwa ke bukata akwai shi a gindin iccen wannan, amma ba zai iya zuwa ba sai Allah mai izini. To zai roƙi Allah madaukakin sarki cewa Allah kar a bar ni anan, ina son a kai ni wurin wancan iccen a rayuwa ce. Sai Allah ce kai dan adam kana da matsala, yanzu akwai yiwuwar in mun dauke ka daga nan mun kai ka san ka ce can din bai maka ba, hayyo a kai ka wani. Sai ce a'a Allah ai bazan saba maka alƙawari ba. Sai Allah ya mar izini tashi gaji, sai ya tashi je gindin iccen ya zauna, ga nau'in abinci nan, ga nau'in abin sha nan, ga tufafi, komai zai rayuwa hankali kwance, amma shi kadai ba kowa tare da shi. Bai ankara ba sai ya ga wani iccen a gaba kuma ya fi wannan, kuma sai ya tuna cewa yawa Allah alƙawari fa, ba zai tambayi Allah wani abu ba. Karshe sai ya yanke shawara cewa ya san Ubangijin shi mai yawan kyauta ne, kuma yana farin ciki da mai roƙon shi. Sai shi to Allah ga wani iccen kuma na gan shi a wannan. Allah ce ba biya alƙawari da kai ba, ba za ka tambayi wani abu ba. Zai ce to Allah daga wannan ba zan ƙara ba. A sake ba shi dama ya je can ya zanna, har wa yau yana zannan sai wani iccen na uku ya bayyana gaban shi, ya sake tunani irin wannan, ya tambayi Allah, Allah ba shi ansa. Allah ce to daga wannan ba za ka ƙara ba, sai ya ba zan ƙara ba. To kuma yana zaune yana zaune cikin kwanciyar hankali, karshe sai gini ya bayyana gare shi, sai ya tabbatar da cewa wanda ke cikin ginin su ne cikin aljanna. Zai rika jin hayaniya ta mutane da kai kawo da rayuwa mai daɗi ana yi. To amma ga ya kuma a waje, ya yi wa Allah alƙawari har sau uku cewa ba zai ƙara tambaya ba. To amma kun yi rayuwa shi kaɗai, kowane mutum na aljanna da shi da matan shi da ‘ya’yan shi da abokan arzuka, ya rayuwa za ta daɗi mutum shi kaɗai. Ya sake yanke shawara cewa ya san Allah mai rahama ne, baya fushi da mai roƙon shi, a'a bal yana fushi ma da wanda baya roƙon shi. To sai sake roƙon Allah cewa Allah ina roƙonka ka arzuta ni da abin da nake ji a gidan nan. Allah ya ce ba mu yi alƙawari da kai ba, ba za ka tashi tambaya ta ba. Ya ce Allah ba na son in zama ni ne marasa arziki a cikin halittaka, kowa na gidan iyalin shi a zaune, ni kaɗai a waje. Sai Allah ya ce ma tashi ka shiga. Idan ya tashi ya shiga aljannar zai yawo yayi yawo yayi yawo, ba wai gajiya zai ba, amma duk inda ya je ya saurara sai ya ji akwai mutane a ciki, ba inda zai shiga, saboda ba a bashi daman cewa ga gidanka ba. Karshe dai zai fito shi, to Allah ni ina ga aljanna ma ko ta shiga babu sauran muriya shi, haka zai ga Allah. Allah shi ta yanzu me kake so? an bashi dama shi abin da ran shi yake so ya raya. Yanzu ko kai a ce a baka dama a yanzu ka rubuta duk abin da kake so a wurin Allah a duniya kan lahirka abin da ka badanka da bari. Allah ya bashi dama yace to Allah ina son aljanna iri kaza guda kaza ko wace aljanna girman ta kaza. Yayi ta lissafawa Allah na ce to da me kuma abu kaza da me abu kaza har sai abin da yake har da akan shi abin da ya fahimta duka ya kare an kore mazgudi. Allah tambaye saura mi kuma yayi shiru duk abin da zai fada ya fada. Yanzu kuma Allah yake tuna mar sai shi to abu kaza baka ambace shi ba sai shi yawa Allah da shi abu kaza har yayi shi yawa Allah da wannan ba duka sai ya kare wannan sai Allah shi to walaka bisul zali abin da ka tambaya an baka shi da kwatankwace shi. Mafi karancin girman gida da za a baka a aljanna girman gidan da ya girman duniya shine gida mafi karanta aljanna ba wai girman daura ko jihar Kaduna ko Najeriya ba ba kuma daji za a baka fili dajin su ko doki ba a gida ne a gine wata hikima ta Allah yanzu in ka zo ka dubi daji nan wurin kawai a ranka sai kare cewa so kace wannan dajin ya zama gida kuma irin gidan da kake so haka zai zama. Idan ka dubi wuri kace nan kai kana sha'awan ya zama lambu wanda ke dauke da ƴaƴa yace iri kaza haka zai zama to karshe sai Allah ya ba wannan bawan nashi abin da ya tambaya da kwatankwacin irin wannan. To amma yanzu cikin sauki ga kalmar zaka faɗa subhanallahi alazim wa bihamdi manzo Allah ce za a yi maka dashen dabiniya a aljanna idan an dasa ma dabiniya zai shi ba sai zaka shiga yanka. To shi kaga hanya ce mai sauki da ke sanya bawa ya samu aljannar Allah madaukin sarki. Asaniya wa salasun fa'ida ta 32 annal ata'a kyauta wal fadl da fadala alladhi rutiba alai wanda aka dauka cewa za a bawa mai ambaton Allah walam yurattab ala ghayrihi min amal irin wannan kyautayin ba su tabbata ga wanda yake wannan aiki wanda ba ambaton Allah ba wato irin kyauta da Allah zai bawa mai ambaton Allah da irin matsayi da Allah zai bawa mai ambaton shi sun tabbata ga wani wanda ba shi ba. Asalifa wa salafun fa'ida ta 33 anna dawama zikrillahi ta'ala dawama cikin ambaton Allah madaukin sarki yujibul amana bil lisani yakan wajaba samun amintuwa akan harshe alladhi huwa sababu shaqa'il abdi wanda harshe shine sababin shakiyantar bawa fi ma'ashihi wa ma'adihi anan wurin rayuwar shi duniya wa ma'adihi da kuma makomar shi gobe alkiyama. Fa inna nisyana rabb manci bawa da manci Allah da bawa zai yujibu nisyana nafsihi wannan yakan wajabta mutun ya mance da kanshi wa masalihiha ya kuma mance abin da yake amfani ne a rayuwar shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cewa wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun kar ku zama kal ladina nasullaha kamar waɗanda suka manta da ambaton Allah ba sa ambaton shi fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su. Allah ce ulaika hum fasiqun wannan su ne fasikai. Idan an ce al fisqu ana nufin al khuruji an al ta'a mutun yayi wa Allah tawaye ba ruwan shi da yi wa Allah biyayya wannan shi ne fasikanci. To kar ku zama kamar mutanen da sun mance da Allah a rayuwa ka san akwai wanda shi baya tunawa da Allah sai in wala ta same shi in ka ji mutum ya ce wayyo Allah to ya samu kai cikin halin kaga ne kai amma ana zaman lafiya ba iya ambaton Allah. To babu ko shakka ambaton Allah da goma akan shi yakan sanya wa mutum ya zama harshen shi akwai amintuwa akwai kariya akwai garanti da mutum zai samu ya cewa shi ne ambaton Allah ne bai mance da Allah ba kuma Allah madaukin sarki ba zai mance da shi ba. Arabi aw 30 fa'ida ta 34 annaz zikra yusayyiru al-abda wa huwa ala firashihi yakan sanya bawa a lokacin da bawa ke kwance akan shi fidar shi wa fi suqihi da kasuwar shi wa fi hali sihhatihi da lokacin da bawa ke da lafiya wa saqamihi da rashin lafiyar shi wa fi hali na'imihi da lokacin da yake cikin jin dadi da ni'ima wa ladzatihi da jin dadi wa ma'ashihi da rayuwar shi wa qiyamihi da tsayuwar shi wa qu'udihi da zaman shi wa ijaihi da kishin gida shi wa safarihi da tafiyar shi wa iqamatihi da kuma tsayuwar shi ko zaman shi a wuri daya فليس في الاوقات شيء يؤم الاوقات والاحوال مثله اتشن حالين دان ادم في رايوه با وني حالي ده متون كي iya ribantan shi ta ambaton Allah ko ta hanyar ibadu kamar ambaton Allah kana tafiya akan hanya zakar ka ambaton Allah kana zauni zakar ka ambaton Allah yanzu mu duba mu gashi yasa hafizaina alqurani wanda Allah ya musu muwafaka daga nan mutun zai yi tafiya zai je sandamu misali a zai je Kano misali zai dai je wani wuri a ƙasa ko akan abin hawa maimakon ya tafi haka nan harshen shi baya ambaton komai sai ya tattalawa alqurani yanzu daga nan in ka tuka mota awa 1 da rabi zuwa Kano kana tafiya kana karatu alqurani izinin zaka daya daga cikin malaman mu Allah ya masa rahama ya rasu yana ba da labari cewa wani lokaci ya rashin lafiya an kai shi Saudiya za a yi mar aiki yace lokacin da likitan da zai yi mar aiki ya zo kan shi yace lokacin sallan duha ne likitan yayi alwala yayi sallan duha yace yana ji likitan bayan ya kare sallan yana tawassuli ga Allah cewa aikin da zai yi akan wannan Allah sai cikin nasara yace sannan likitocin suka kewaye shi shi likitan da ya fara feda shi yana ji daga lokacin da ya fara yanka shi yana tilawan alqur'ani aka yi aikin aka kare yana cikin hankalin shi yana jin abin da likitan ke yi yace kafin a kare aikin likitan ya yi tilawa da izu 10 da Allah bari ba bi ba ce kana cikin yiwa mara lafiya aiki a jikin shi kuma harshen kana karanta alqur'ani to har kullum bayan Allah na gari haka shi a ka fito daga masallaci zaka gida maimakon kai shiru in kai shiru shedan zai sako maka tunani ba kuma lalle bane ka tuna abu mai kyau ka shigaltu da ambaton Allah salatin manzon Allah istighfari haylala irin wa'annan azkar sai ya zama riba gare ka duk inda zaka ji a unguwa maimakon kai shiru haka nan domin dabi'an dan adam baya iya yin shiru ya zanna lafiya idan har baka shigaltu da ambaton Allah ba to sai shedan ya sako maka wani abu da zaka saba wa Allah kanshi ne ba kuma a ce ka shiga mota kana tukawa sai ka kamo gidan radio ko ka sanya wani kasar na waka da abin da ya kama da wannan zai fi ma dadi kai ta maimaita kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ambaton Allah ne na fata muna gani ba daukar mataki wajen yawaita ambaton Allah shi da abin da zai ba mutum kariya a cikin rayuwar shi ta duniya ya kuma sanya mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe gobe da kiyama Allah madaukin sarki ya mana muwafaka ya kuma datar da mu ina ganin gurin ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda mun kuskure Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani ƴan uwanmu da ba su lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin ƙudurin cutar da addininmu na musulunci ko ina su a faɗin duniya muna roƙon ki Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bishi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ki Allah ka sa mu ƙarfin zukatan mu ka sa mu ƙarfin shaitani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu suka da imani ƴan uwan littafi da aka raba satin da ya gabata mun bayar da wasu daga cikin littattafan masu sharhi wanda kamar yadda sanarwa ta gabata cewa littafin yayi wuya gaskiya mun neme shi a Kano wurare ba mu same shi ba mun neme shi a Katsina ba mu same shi ba karshe har sako mun bayar Zaria ko za a same shi tun da Allah ba a samu ba wanda sai wani adadi kadan muka samu a satin da ya gabata muka rarraba wasu daliban aka ce to su yi hakuri za a kawo wasu to cikin wanda suka yi mana alƙawari cewa an nema ba a samu ba sai ce to abin da yake gani tunda muna karanta sharhin yanzu muqaddima muke yi idan mun kare muqaddimar za a shiga cikin littafin kuma za mu karanta matanin hadisin sannan mu karanta sharhin sai ce to kafin a samu wancan don babu lokaci yace maimakon a yi bi babu ya kasance a ce babu ko daya a hannun dalibai sai shi to ayi amfani da wannan marar sharhi duk lokacin da aka zo karantawa za a karanta matanin hadisin dalibi zai ji addu'ar da ake bukata sai kuma karin bayanin ya biyo baya dan haka sai aka samu kofi 50 shine aka raba sannan kuma da alƙawarin ina ga za a samu ƙari da izinin Allah kuma idan wancan ya samu mai sharhi shi ma za a zo raba dalibai to muna fatan Allah ya datar da mu Allah ya mana muwafaka اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الاخره مرحومين وبطاعتك عاملين وبكتابك مهتدين وبسنه رسولك اخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض والدين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين